الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتككين يبو دبوديات سبت دعلا متفكين سركي ميكوا ميكومي واندسكين إيكون سادة قدرا وصا يا كدريم دغنم ونن يمتين لهدي جرن لتني أشرن دشدا دواتن بالقعدة هجرا من دعا الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو إيدة دبو 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 daidai da 26 ga watan 6 miladiya shekara 2022. Amma Allah ya ikonsa da kaddarawarsa ya sake kaddara mana haduwa a daidai wannan lokaci a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi, domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madaukakin sarki yayi masa rahama. Idan ba manta ba, ajiya muna cikin bayani ne akan daya daga cikin abubuwan da shari'a ta hana ayi a makabarta ko kuma ayi a wurin kabari. Daga cikin wannan abubuwan da malam ya kawo a nan shine sallah a makabarta ko kuma sallah ana fuskantar kabari. Duk wannan yana daga cikin abin da shari'a bata yarda da shi ba. Walau sallah ta jana'iza, ma'ana sallar gawa, ko kuma sallah ta nafila ko ta farilla, kowane indai a cikin makabarta ne shari'a ta hana ba ta yarda da haka ba. Ko kuma mutum yana sallah yana fuskantar kabari. To, bayan mun kammala muna cikin wannan ne, malam ya kawo cewa as-salatu indaha walau bidun istikbar, yace wa haka ma haramun ne mutum yayi sallah a makabarta ko a inda kabari yake koda ko bai fuskanci kabarin ba, shi ma haramun ne. Indai inda za ka yi sallah akwai kabari a wurin, to haramun ne ka yi sallah a wurin, ba a sallah a wannan wuri. Sawa'un ka fuskanci kabarin ko ba ka fuskanci kabarin ba, duk ɗaya ne. Mun kawo bayanai da dama a jiya cewa inda ba makabarta ba ne, ma'ana kila an kewaye makabartan, amma inda aka tsaya ɗin bai shiga cikin makabarta ba, to kaga wannan ba da shi ake yi ba. Kamar yadda muke samu a makabartanmu na nan na gari da kuma makabarta na asibiti, a duk inda ake sallah a wurin baya cikin ainihin zagayen makabartan, a wajen makabartan ne. To kaga wannan ba za a ce shi ne haramun ba. Amma da za a shiga cikin makabartan a yi sallar gawa ko a yi sallar nafila ko na farilla, wannan shi ne muke cewa haramun ne. Saboda wa'annan hadisan da muke karantowa, mun kawo hadisi na farko da ke tabbatar da haka, hadisin Abi Sa'idin al-Khudri, yadda Allah tabbata a gare shi ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam, cewa kasa duk inda ka samu gaba ɗaya wurin sallah ne sai banda makabarta da kuma ɗakin wanka. Da kuma waɗansu wurare da waɗansu hadisai suka kawo suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a yi sallah a wurin. Mun kawo hadisi na biyu, hadisin Anas, inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kan sallah tsakankanin kaburruka, na hadis salati bainal qubur, da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ayi sallah tsakankanin kaburruka. Mun kawo hadisi na uku, hadisin Ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sa yake cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riki wani ya sashi da sallolin ku da kuke yi ku yi shi a gidajen ku, ku yi shi a dakunan ku, kada ku mai da gidajen ku ko kuma dakunan ku zama makabarta inda ba a sallah. A wannan hadisi na uku muka tsaya a jiya dangane da hadisan da malam ya kawo wanda ke tabbatar da cewa haramcin sallah a makabarta ya shafi koda ko ba fuskantar kabarin ake yi ba. Kada a manta jiya mun bayani ma malamai sun tantance cewa mutum ya yi sallah yana fuskantar kabari makaruni ne kuma karhancin ma na haramu, kuma muka yi bayani cewa wannan yana tsayawa a wannan hukuncin ne idan ya kasance ba a fuskanci kabarin da niyyar girmama kabarin ba ko da niyyar girmama wanda ke cikin kabarin ba, to wannan shine yake haramu. Amma in abin ya tsallake nan zuwa ga girmama kabarin, an fuskanci kabarin ne saboda a girmama shi ko an fuskanci kabarin ne saboda a girmama wanda ke cikin kabarin, to wannan ya wuce ma matsayin haramun, ya kai ga matsayin shirka. Allah madaukakin sarki ya kare. Da dai bayanan da muka kawo a jiya wanda ke da alaka da wa'annan, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A yau za mu tashi ne a daidai hadisi na hudu da malam ya kawo mai bugu irin nawa zai bibi shahi na 212 daidai. Malam ce Ar-Rabi'u an Abi Hurairah radhiya qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke hadisi na hudu, hadisin Abi Hurairah. Abi Hurairah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqara akhrajahu Muslim. Malam yake cewa ko kuma hadisi ne na Abi Hurairah. Abi Hurairah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira. Da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku sanya dakunan ku ya zama mai ko kuma gidajen ku zama makabarta. Kada ku mai da gidajen ku zama makabarta. Sai ce inna ash-shaytana, saboda shaytan yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Yake cewa shaytan ne yana gujewa a gidan da ake karatun suratul Baqara. Kaga muhalli shahida anin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la taj'alu buyutakum maqabir, kada ku sanya gidajen ku su zama makabarta. Bana ku bar yin sallah a ciki, ku bar sallah kamar yadda ba a sallah a makabarta, ku bar yin sallah a ciki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara karfafa yake cewa ku sani duk gidan da ake karatun suratul Baqara a ciki to ba a ne, shedan na gudun wannan gidan. To kaga ko babu komai a ce shedan yana guji ma gidanka saboda karatu da ake yi a ciki, ba ko wannan kawai ya isa zaburar da kai, ya isa ka mai da hankali wurin wurin wannan aiki. To amma saboda shedan ya riga ya alkawali sai ya yi duk abin da zai yi ya tabbatar da cewa ya batar da mu, ban fahimci abin da ya kamata mu fahimta ba. Sai don ka dubi gidajenmu yanzu, maimakon karatun wa'annan surorin suratul Baqara da sauran surorin akasin haka ake samu, kaddara ma cewa ma baka iya karantawa. Yanzu ga ainihin qurra nan daban-daban wa'anda cikin sauki suna cikin wayoyinmu, suna cikin tashar-tashar da sauran, kaddara ma baka iya karantawa. Me zai hana a ce kullum ka zo ka sa suratul Baqara ana karanta? Za ka sai kore maka shedan da ke cikin gida, shedan ba zai kusanci gidanka ba, ko wannan kawai ya ishe. Gama abun takaici, abun ba haushi, abun mamaki, sai ka iske gidajenmu ba abin da ya cika ciki sai ainihin ne, sai wake-wake, sai kallace-kallacen banza, waɗanda duka waɗannan abubuwan ba abin da suke yi sai gayyato shedan. To maimakon mai ta sa mu ta karatun suratul Baqara ko mai ta sa kasa din suratul Baqara a cikin gidajenmu kuma akasin haka muke. To duk wannan yana daga cikin ainihin sharrin shedan, yana daga cikin alkawalin da shedan yayi cewa sai ya halakar da mu, sai ya batar da mu, sai waɗanda Allah madaukakin sarki ya kare daga cikin mu suka zo ba suka zama bayan sa mu'minai. Ya Allah muna roƙonka ba don halin mu ka sa mu cikin waɗannan bayan ka mu'minai, amma duk wanda bai shiga ciki ba to tabbas za ka ga zai don ka dubi gidajenmu da sauransu da dukka waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Daddara za ka samu ko dai mai gidan shi ke sawa ko kuma a'a shi mai gidan baya sawa, amma kuma ainihin shi bai damu ba, ko a sa ko kar a sa shi bai damu ba, in an sa ma kila ma shi ma wani bi haddadi yake. Kaga dukka waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda ya kamata mu yi taka tsantsan da su. In ba haka ba ke dan ya zai gaba da mu kuma ba mu da abin da za mu yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kada ku mai da gidajenku zama makabarta ta yadda ba ku yin sallah a ciki. Ku samu wani abu daga cikin sallolinku, akallan ko ka saba yin irin su witri da raka'atul fajr a masallaci ne, to duk da yadda zaka yi ka samu akallan ko a cikin dare ne ko lokacin da zaka kwanta ne ka samu ko da raka'a biyu ka sallata a cikin gidanka, shikenan kai abin da ake ci. Ba lalle bane a ce sai ka dade kana yi ko sai ka yi raka'a goma ko sai ka yi raka'a kaza, a'a ko raka'a biyu ne ka samu kake yi ko lokacin da zaka kwanta ko can cikin dare bayan ka falka. To kaga in kai haka dai, to kai ma kaga ka nisantar da gidanka daga shedan, ka ni ka bambanta gidanka daga ainihin kasancewa makabarta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bala yake cewa wa kada tarjama al-Buhari li hadith al-thalith bi qawlihi babu karahiyati as-salah fi maqabir. Malam yake cewa Buhari ya kawo tarjama dangane da wancan hadisi na uku, hadisin Ibn Umar kenan, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tastakhidhuha quburan. To a wannan hadisi da Buhari zai kawo shi sai dai masa babi, sai tarjaman babi shine cewa babu karahiyati salati fil maqabir, sai masa babi akan haka nan. To sai kawo wannan hadisi na Ibn Umar din, babin da ke nuna karhancin yin sallah a makabarta. Dai kawo sai kawo wannan hadisi na Ibn Umar, wannan hadisi na uku da muka karanta. Bala yace wa bayyana wajhi zalika al-hafiz fi sharhi Hafiz Ibn Hajar Asqalani, lokacin da yazo zai sharhin littafin Imam Buhari din, da ya kawo daidai wannan wurin, sai kawo dalilin da yasa Imam Buhari yayi ba wannan babin cewa babu karahiyati salati fil maqabir. Sai sharhi da zai zo wurin sharhin, sai kawo dalilin cewa saboda kaza ne saboda kaza. Fa qala sai fada ma muftasiru, abin da yake a takaice daga cikin abin da ya fada, yake wa istinbata min qawlihi fil hadith, yake cewa Imam Buhari yayi istinbati, ya samu wannan dalilin sunya wannan tarjuma da babi ne a cikin wannan hadisi, yake cewa inda yake cewa la tattakhizuha quburan, haka yake cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha quburan. To daidai wannan gaba na cewa wa la tattakhizuha quburan, sai Ibn Hajar yake cewa a daidai wannan ne Buhari ya samu dalilin da ya sanya mu ainihin wannan babin cewa babu karahiyati salat fil maqabir. Yace annal kubura, cewa kaburruka laysat bi muhalli lil ibada, ba wuri bane na ibada. Fa takuna salat fiha makruhan, saboda haka yin sallah a makabarta sai kasance makruhi, kamar yadda muka faɗa a can baya, karhanci na ainihin na haram. Bayan Ibn Hajar ya kawo wannan, yake cewa ga dalilin da yasa Imam Buhari ya wannan babi akan, sai malam yake cewa wa qad naza'a Isma'ili musannif fi hadha al-tarjuma, yake cewa wani da ake cewa Isma'ili sai ja'inja da Imam Buhari dangane da me, dangane da wannan tarjuma da Imam Buhari yayi, yake cewa babu karahiyati salati fil maqabir. Sai wannan malami shi dai Ibn Hajar ya yi kokarin kare Buhari, cewa ga dalili da yasa Imam Buhari ya yi haka. Sai aka samu wani malami da ake cewa Isma'ili, sai shi kuma yake inkarin haka ga shi Buhari ne, yake ganin cewa babu wani dalilin da zai sa Buhari a lokacin da zai kawo wannan hadisi na Ibn Umar har ya ce babu karahiyati salati bil maqabir, yake cewa babu dalili akan haka na shi Isma'ili. Bayan shi Ibn Hajar ya yi kokarin nuna cewa abinda Buhari ya daidai ne saboda ga dalili ga dalili. Fa qala shi Isma'ili sai yake cewa alhadith, wannan hadisin da Imam Buhari ya kawo a karkashin wannan tarjuma, a karkashin wannan babu ma'ana wannan hadisi na Ibn Umar, yake dalla ala karahiyati salati fil qabr la fil maqabir, yake cewa shi Isma'il yake cewa abinda wannan hadisi yake nuni ya sabawa abinda Buhari ya dauke shi akai yake cewa abinda wannan hadisin yake nuni a kansa shine karhancin sallah a kabari ba wai a makabarta ba sai ka wannan yawa Imam Buhari inkari akan haka wa kultu malin sai yake cewa sai nace amma wannan shine dalilin da yasa ya masa inkari to ai dai hajjo bai sha ba saboda me yake cewa qad wa rada bi lafzil maqabir kama rawahu muslim min hadith abi huraira yake cewa to ai akwai lafazin da tazo saboda shi yana tunani cewa a wancan lafazin wana wanda ibnu umar yazo da cewa wala tattaqizuha qubur kaga ainihi me ba maqabira ba shi yasa yawa Imam Buhari inkari akan haka shine mallan yake cewa to in wannan shine dalilin inkarin to ai yazo a lafazin da Imam Muslim ya zure shi da lafazin qarara maqabira kaga batun cewa a ce yayiwa Imam Buhari inkari akan haka to kaga babu dalili ainihin akan haka in yana ganin cewa hadisin Ibn Umar yazo da kubur ne to ai hadisin Muslim yazo da mai maqabir kaga dai abin da dai Imam Buhari yazo da shi akan haka kenan mallan yake wa qala ibn tin yake cewa ta'awwala al-Buhari ala karahati as-salati fi maqabir cewa Imam Buhari ya tawilin hadisi ma'ana ya fassara hadisi akan karahancin sallah a makabarta wa ta'awwalahu jama'atu ala annahu innama fihi nudbu ila as-salah bil buyut yake cewa to amma su wa'ansu malamai masu yawa sun tawilin ainihin hadisi ne ma'ana su ma ba a hadisin tarjuma ne akan cewa abinda za a samu a cikin hadisin abinda za a fito da shi a cikin hadisi maimakon kamar yadda Imam Buhari ya faɗa cewa karahiyati salati fil maqabir to ya kamata ne cewa a ce ainihi ne ba ma'ana ainihi ne nudubu ila salati fil buyut ma'ana mustahabbancin sallah a gida sai yake cewa abinda waɗansu da yawa daga cikin malamai suka je akan haka kenan ba yadda shi Imam Buhari ya je cewa karahiyati salati fil maqabir ba a sun yima hadisin tarjuma ne akan cewa mustahabbancin sallah a cikin gida sai yake cewa idil mauta la yusallun yake cewa saboda dalilin ba su matattu ba sa ainihin me ba sa sallah balle a yi maganar karhancin sallah a makabarta ko menene da sauran yake ka annahu qala sai mallan yake cewa kamar yana cewa ne la takunu kal mautal ladina la yusalluna fi buyutihim kamar yake sai yake cewa suna cewa ne manzon Allah yana cewa ne kada ku kasance kamar matattu waɗanda ba sa sallah a cikin ɗakunan su wahiya kubur ɗakunan su kuma gidajen su shine ainihi mai kaburukan sai suka ce abinda ake nufi kenan saboda haka in haka ake nufi kuma kaga sai yake cewa a yafi kyawo a ce babin nudubi salati fil buyut ba'ana babin da ke nuna mustahabbancin sallah a cikin gida maimakon a ce mishi babu karahiyati salah fil maqabir babi da ke bayani akan karhancin sallah a makabarta kamar yadda shi Imam Buhari ya zure shi bayan wannan wahiya kubur qala sai ke cewa fa amma jawazu salah fil maqabir amma halaccin sallah a makabarta aw man ko kuma a ce a haramun ne ai sallah a makabarta min hore shi yace fa laysa fil hadith ma yu'khadhu min mudhalik ba abinda za a samu a cikin hadisi dangane da wannan ba na su sun je ne akan cewa a wannan hadisin babu abinda ke nuna cewa an hana sallah a makabarta ko an halatta sallah a makabarta dole ne wayannan maganganu ana yin su ne akan raddi akan me ko kuma nuna cewa Imam Buhari yadda yayi tarjumin babin ba haka ya kamata ya kasance ba cewa bai kamata ya kasance haka ba ga yadda ya kamata ya kasance shi yasa shi Ibn Tin ya kawo cewa shi ga yadda Imam Buhari ya tarjumin hadisi babin sannan kuma ga yadda waɗansu jama'a daga cikin malamai suka yi tarjumin babin madadin yadda shi Imam Buhari yayi akan haka qultu sai mallan yake cewa in arada annahu la yu'khadhu minhu bi tariq al mantuq wal musallam yake cewa idan yana nubi ne ta hanyar mantuq da yake ko hadisi ko aya ana samu ainihin abinda ake cewa mantuq ana samu kuma mafhum mantuk shine lafazin qarara ya fito ya fadi abu kaza haka mafhum kuma shine abinda aka fahimta a cikin jumlar shi ne mana yake cewa idan yana nubin cewa da yake babu wani abun da za a samu a cikin hadisi wanda yake nuna halaccin sallah a makabarta ko haramcin sallah a makabarta sai mallan yake cewa in yana nuhin mantukin hadisin ne ba abin da yake nuni haka to fa musallam lalle Aisha sallama masa akan haka cewa eh babu qarara babu ainihin hakan sai mallan yake cewa wa in arada an-nafy zalika mutlaqan amma kuma idan yana nuhin korewa ne gaba daya da mantuki da mafhumi duk babu shi shine mallan yake cewa to fala wannan bai yi ba wannan ba haka bane ina fata an fahimci abin da yake kokarin nunawa in yana nufin a lafazin bai zo da lafazin cewa haramun ne sallah a makabarta ko halas ne sallah a makabarta lafazi bai zo haka dan ba shine mallan yake cewa wannan an sallama masa akan hakan amma yana cewa kwata kwata hatta mafhumin ba a iya fahimtar haka a cikin hadisi shine mallan yake cewa to nan kan ba za a sallama masa ba za a sallama masa akan haka ba mutlaqan fala mallan yake cewa faqad qadimna wajhal istinbathi ai mun kawo fuskan da shi Imam Buhari yayin istinbatin wannan magana kamar yadda shi Ibn Hajar ya kawo a can warkum yake cewa istinbata min qawlihi fil hadisi la tattakhizuha quburan yake cewa inda Imam Buhari yayin istinbatin wannan tarjuman babin ke shine mallan yake cewa ai an kawo shi tun can ai dukun warko saboda haka ga inda Imam Buhari yayin istinbati shi ma ba ya ce qarara ga manzon Allah ya ce sallah a makabarta haramun ne ko halal ne ba ya yi istinbatin hukunci ne a cikin hadisin wannan kuma istinbatin hukunci ta hanya yadda ka fahimci jumla wannan abu ne wanda yake sananne babu wanda zai inkarin sa shine mallan yake cewa wa qad qadimna wajhal istinbati ai mun kawo sai inda shi Imam Buhari yayin istinbatin wannan magana hayya sa wannan babu yayin masa tarjuma da wannan suna cewa babul karani yati salah fil maqabir yati waqad naqala ibnu munzir ya naqaltu an aktar al ahli al ilm daga mafi yawa daga ma'abuta ilmi annahum istadallu bi hadha al hadith cewa fi istidlali sun kawo hujja da wannan hadisi ala anna al maqbarata cewa ainihin makabarta laysat bi mawdu'i lis-salah cewa ba wurin sallah bane Ibn Munzir ya kawo maganganun malamai da yawa wa'anda suka tabbatar da haka kuma sun yi amfani da wannan hadisi ne na Ibn Umar suka kawo wannan hukunci to ai kaga a cikin hadisin qarara babu inda aka kawo wannan ainihin magana cewa annan makbarata laysat bi mawdu'i lis-salah babu shi me suka yi kuma istinbati suka yi me suka yi kuma sun amfani da mafhumin hadisin ne shi yasa suka kawo wannan hukunci cewa anna makbarata laysat bi mawdu'i lis-salah ba wuri bane na sallah ashe ko idan da yawa daga cikin malamai sun yi kokari sun wannan istinbati sun yi kokari sun amfani da mafhumin hadisin suka tabbatar da wannan ainihin hukunci ashe kuma me yayi nazarin Imam Buhari don shi ma yayi istinbati don shi ma yayi amfani da mafhumin hadisi ya kawo babu cewa babu karahiyati salati bil maqabir kaga ba abin zargi bane a wannan bai kamata a zargi Imam Buhari akan dun yayi haka ba mallan yake cewa wa qaza qala al baghawi bi shahi sunnah haka Imam Baghawi ya zo da shi a cikin shahi sunnah wal hitabi haka kuma hitabi shi ma ya zo da shi akan haka dun tabbatar da wannan ta hanya ainihin mafhumin hadisin ta hanya istinbatin da suka yi a cikin ainihin hadisin sun tabbatar da ainihin haka kuma ala kulli halin mallan na kokarin ainihin kokarin raddi ne ga waɗanda suke kokarin zargin Imam Buhari ko raddi ga Imam Buhari cewa me yasa ya kawo tarjuma haka kuma ya amfani da wannan hadisi kuntu mallan sai ce sai na ce wa hadha huwa al arjah wannan shine mafi karfi shine mafi rinjaye an al haditha yadullu ala anna al maqbarata laysat mawdi'an lis-salah cewa makabarta hadisin yana nuna cewa lalle makabarta ba wuri bane na sallah hala yake cewa wannan shine arja shine mafi rinjaye shine mafi karfi akan haka hala yake cewa la siyama bi lafzi abi huraira musamman ma idan ka dauki a hadisin talafazin ne Abi Huraira fa huwa asrahu fil dalala, wanda shi ya fito karara yake nuni akan haka, ya tabbatar da haka cewa mana idan ka karanci hadisin Abi Huraira din da yazo da ainihin lafazin maqabira, to kaga ya fito karara ya tabbatar da wannan za a fahimci haka a wannan hadisi na Abi Huraira akan haka. Malai ce wa qaulul Isma'ili, shi magana wacce ainihin malamin da ake cewa ainihin Isma'ili da yayi ma ya fara ma Imam Buhari inkarin me yasa yace yayi tarjuman babin akan haka, yake cewa ya dullu ala karahati salah bil qabr, yayin da shi yake cewa hadisin yana nuna karhancin sallah ne a kabari ba a makabarta ba, la fil maqabir ba a makabarta ba, yace ma mukhalafatihi sariha bi hadisi Abi Hurairah, tare da cewa wannan shi abin da ya faɗa kuma ya sabawa karara ruwaya ko kuma hadisin Abi Huraira dangane da haka, ya saba masa karatu saboda shi abin da yake magana a kansa cewa hadisin ya zo da lafazin kubura bai zo da lafazin makabira ba, shi yasa malai sauri ya kawo masa hadisin Abi Huraira wanda shi ya zo da lafazin makabira ne, to kaga shi kenan babu wani kace nake akan akan haka. Mala yake cewa fala yuktin alhamd alhadith, sai yi wa a dauki ainihin hadisin Ibn Umar alaihi akansa, da anna salata fil qabr, saboda ainihin sallah a kabari ghaira mumkinata ada ala dan cewa wannan abu ne wanda yake ainihin bai yiwa, kai kaifa yukmal kalam shari' alaihi, to ta yaya za a dauki ainihin magana shari'a akansa cewa abinda shari'a ke nufi kenan, bayan gashi na harko ga hadisin Abi Huraira ya zo da lafazin maqabira, ko kuma ya za a ci zo a ci kawai abinda ake nufi ana nufi ne sallah akan kabari, ai kowa ya sa al'adanci ba bai yiwuwa sallah ne akan kabari, balle a dauki maganar shari'a ko kuma a fassara maganar shari'a akan haka. Wannan kenan malam yayi tsokaci dangane da shi maganar Isma'ili din, sai yake cewa wa qauli ibn Sin, sai zo dauko maganar ainihin ibn Sin, kasan ibn Sin a baya yake cewa ta'awwalahu al-Buhari ala karahati as-salati bil maqabir wa ta'awwalahu jama'a ala annahu innama fihi an-nudbu ila as-salah fil buyut, kaga shi abinda ibn Sin ya kawo kenan a wannan, to wannan magana ne da shi ibn Sin ya kawo, sai shi malam yake cewa wannan shi ibn Sin huwa min shurah sahih al-Buhari, yana daga cikin waɗanda suka yi sharhin littafin sahih al-Buhari, yanda Hafiz Ibn Hajar As-Salami yayi sharhin, shi ma Ibn Sin din yayi sharhin wannan littafi na Imam Buhari, bala ce wasmuhu Abdul Wahid, sunansa kenan mana al-kunya shine Ibn Sin, sunansa kuma shine Abdul Wahid, yake cewa al-mauta la yusallu, sani cewa su matattu, mana shi abinda Ibn Sin ya kawo kenan cewa dalilin da ya kawo kenan cewa bai kamata a ce ba a sallah a makabarta ba, ko kuma Imam Buhari ya tarjuman babin cewa karahiyatu salati fil maqabir, yace bai kamata ya kawo haka ba kamar Ibn Sin ya kawo, dalilin da ya kawo sai ke cewa al mauta la yusallu, sai yace saboda kuma dalili ai matattu ba sa sallah, ta yaya ma za a kawo batun maganar sallah ma a makabarta halaccin sa ko rashin halaccin sa, tunda matattu ba sa sallah bai kamata a kawo wannan ba, kawai ai magana akan cewa mustahabbancin sallah a cikin gida kawai, bai kamata a kawo cewa karhancin sallah a makabarta ba, batun maganar makabarta a fita da a fita batun sa, tunda ba ainihin matattu ba sa sallah sai kawo wannan, to sai malam zai masa raddi akan haka akan cewa ma na tuhur godetkun matattu ba sa sallah, shine malam ya kawo cewa laysa bi sahih, wannan ba maganar ba haka take, wannan maganar cewa matattu ba sa sallah ba haka take ba, me yasa sai malam yake cewa dalili kuwa li'annahu lam yarud nassu fi shar'i bi nafi zalika, babu wani nassi da shari'a da yazo ya kore cewa matattu ba sa sallah, kila ma kai ma zaka ta mamakin haka idan ana maganar sallan matattu, to zaka zo ka ji bayani kamar da shi malam zai kawo dalilai akan haka, yake cewa babu na harko babu nassin da yazo wanda na shari'a da ya nuna da ya kore cewa matattu ba sa sallah, abu na harko kenan shirki wannan, sai yake cewa wa huwa min al-umuri al-ghaibiyya, al'amari ne na gaibi, duk abin da zai shafi zaman barzani zaman kabari ya ake ciki wannan al'amari ne ghaibiyya, yake allati la yanbaghi al-bath fiha illa bi nass, wanda bai yiwuwa mutun ya yanke kai tsaye ce ba a yin kaza a cikin kabari ko ana yin kaza a cikin kabari sai da me dole sai da nasi sai in ya ga wani sai in ka dogara da nasi kana da nasin da ya tabbatar da haka cewa ba a yin kaza a cikin kabari ko ana yin kaza a cikin kabari saboda al'amari ne na gaibi boyayyen al'amari ne da ni da kai da duk wanda ke raye yanzu ba zai iya sanin cewa ga abin da halin da ake ciki a cikin kabari ga abin da ake ga abin da ba a yi ba dole sai in nasi ta sai in nasi ya zo ya baki bayani cewa ga abin da ake ga abin da ake duk abin da muke magana cewa idan aka shigar da mutum a kabari za a tayar da shi za a yi masa tambayar me addinin sa waye ubangijin sa waye manzon sa wannan ai ba mu san shi ba sai da me sai da nasi duk abin da zamu faɗa dangane da haka mun san shi ne saboda nasi shine malam yake cewa nan duk cewa da shi ibn sina yake cewa al-mauta wa al-mauta la yusallut yake magana ne wanda ke bai kamata ya yi jizma a kansa ba tare da yana da wani nasi da ya tabbatar da haka ba kuma babu nasin da ya kore haka din saboda haka ya kamata a yi taka tsantsan akan haka yake wa zalika mafkut wannan kuma nasin babu shi babu nassin da ya tabbatar da ainihin cewa ba a tsalla a cikin kabari to tunda kuma babu nassin to bai kamata a yi lakin abun a saki baki a yi magana akan abun haka ba sai malam yake cewa bal qad jaa ma yubtilu itlaq al qawl bihi bal ma ba ma a ce babu nassin da ya kore haka ba akwai ma ainihin nassin da ya zo ya nuna ainihin cewa a yi itlaqi a cewa ba a tsalla a ciki wannan magana ba ta yi ba cewa nassi ya zo akan haka menene nassin sai malam ya kawo cewa wa huwa salatu Musa alaihi salat wa salam fi qabrihi shine sallan annabi Musa ira da amincin Allah tabbata a gare shi a cikin kabarin sa nassi ya zo ya nuna annabi Musa yayi salla a cikin kabarin sa saboda aka yayi itlaqi ake kwata kwata ba a zalla a ciki to kaga wannan nassin ya bata waccan da'awa malam yace kama ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailata usri yadi kamar yadda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani daren da aka yi isra'i da shi ala ma rawahu muslim dangane da abin da imamu muslim ya ruwaito fi sahihihi a cikin littafin sa malam yace banda wannan wa kazalika salatul anbiya alaihi musallatu wassalam haka ainihin masallan da annabawa suka yi ira da amincin Allah tabbata a gare su muktadina bihi wanda suke koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi tilka layla a wannan dare dai da aka yi wannan daren Isra'i da Mi'raj din kama sabata kamar yadda tabbata a cikin ainihin sahih ma'ana sahih Buhari kin malam yake cewa bal sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala bal ma hitama batun wadanga gaba daya ya ma tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace al anbiya'u ahya'u fi quburihim yusallun yake cewa annabawa rayayyu ne a cikin kaburkan su ma suna sallah kaga da wa'annan dalilan yasa shi malam yake cewa maganan da shi ibn tin yayi lokacin da zai zo zai sharhin wannan hadisin ko kuma wannan tarjuma na imam Buhari ya hayyaki kawo cewa al-mauta la yusallun shine malam yake cewa bai kamata a yi itlaqin abin haka na magabata saboda dalili babu nassi da zai zo ta kore abin gabata bal ma akwai nassin da yake nuna yana lalata da'awar cewa ba a yi sallah din a cikin kabari in dai aka zo da shi akan ainihin mutlaq ne akan haka malam yake akrajahu abu ya'la bi isnadi jayyid abu ya'la ya hito da wannan hadisin da isnadi wanda yake mai kyau yace wa qad harattuhu na fito da shi fil ahadith sahiha a cikin ahadith sahiha shi na 622 malam yake cewa bal qad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam ma hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu mimma zakarna wanda ma yafi zama wa am bisa ga abin da muka ambata tun baya malam yace wa zalika fi hadisi abi hurairata wannan ya zo ne a cikin hadisi abi huraira fi su'alil malakai a tambayar da mala'ikun nan biyu na kabari suke wa lil mu'mini za su yi wa ainihin mu'mini fil qabr a cikin kabari yace idan mu'mini aka san yayi cikin ainihin kabari ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mala'iku sun zo su yi masa tambaya bayan sun zo su yi masa tambaya fa yuqalu lahu ijlis za su ce masa tashi ka zauna fa yajlis sai tashi ya zauna yace qad musilat lahu ash-shamsu wa qad azanat lil-ghurub a daidai lokacin gashi nan an nuna masa hutun rana gatan tana batun faduwa a lokacin da aka tayar da shi an tayar da shi yana tashi yana zaunawa sai kawai aka nuna masa hutun rana gatan tana sunkuyowa ta fadi to ganin cewa ranar ta sunkuya tana batun faduwa akan haka sai tunda ya saba a ranar duniya da sallah musamman sallar la'asar sai yake ta gani kaman ranar za ta fadi bai sallar la'asar ba wa yuqalu a lokacin da haka wa yuqalu lahu sai a ce masa ara'aitaka hadha alladhi kana fikum ma taqulu fi wannan da ya kasance a cikin mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam me kake fada dangane da shi wa madha tashhadu alaihi me wani shaida kake akan sa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ana tambayan sa wannan abin da zai fada fa yaqulu da'uni hatta usalli sai ce a ku banni cikin ku bari ni sallata to abin da zai tabbatar maka da haka abinda malai ya sa kawo hadisi cewa abin da yake a am bisa ga abin da aka ambata can sai mala'ika ya kula ni sai mala'ikun su ce innaka sataf'al zaka zo kai kaga shine malai ya ka cewa wannan hadisin ma ya fi zama wa karara kuma ya fi gamewa gaba da bisa ga ma wancan abin da aka ambato a can baya saboda haka abinda malai ya kokari ya kawo kai nan yake nuna cewa wata magana ba a itlakin su bai kamata a yi itlakin sa ba wanda Ibn Tin ya kawo ma'ana wanda yake cewa sunansa Abdulwahid saboda haka sai malai ya kawo yake ce masa ya kamata ba saboda wa'annan ainihin ne wa'annan dalilai shi kowane lokaci malamai musamman ma manyan malamai da suka san abin da suke kuma suke da ikhlasi kusan duk abin da kaga suke fada za ka ga suna kokarin kawo dalili da dai sauransu akan haka tare da cewa shi Ibn Tin din nan ba wai dan ranke malami babban malami ne wanda yake ba a isa a rena masa ba amma tunda har ya kai hasharhi Buhari yake yi to kaga ba karamin malami bane amma duk da haka saboda yayi maganar da yake shi yana ganin ba haka bane yake kokarin kawo dalili saboda ya tabbata ba wai saboda muzanta masa ko zargin sa ko zagi da dai wani irin haka nan ba kawai dai a fito da abubuwa hili yadda me yadda wannan shine maqsudi ne bale ta akrajahu ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya fito da shi a cikin sahihi sa hadisi na 781 wal hakim imamu hakim ya fito da shi a littafin sa juz'i na 1 shahi na 379 wa shahi na 380 wa qala sahih kuma yake sahihi na ala shartin muslim akan shartin muslim wa wafaka az-zahabi imamu az-zahabi ya muwafaka da shi akan haka shi ma ya ji akan haka halin cewa inna ma huwa hasan faqat amma shi malai yana ganin cewa hadisin hasan ne ba za a ce masa sahi akan shartin muslim ba yana ganin dai hadisin hasan ne me yasa yake li anna fihi muhammad bin amr akwai muhammad an amr fi walam yahtaj bihi muslim imam muslim bai hujja da shi ba ma'ana bai ruwaito wani abu daga cikin ainihin hadisin sa ba wa inna ma rawalahu makrunan aw mutaba'an ya dai ruwaito annaci ne makrunan ba ma wa da wata ruwaya ko kuma ainihin akan mutaba'a amma bai fito da hadisin sa bai ruwaito da hadisin tsuri tsantsan sa ainihin haka ba malai ce fa hadal hadith sarih fi anna al mu'min aya fi anna al mu'mina aidan yusalli fi qabri wannan karar yake cewa mu'mini yana sallah a cikin ainihin kabarin sa fa batala bi zalika al qawl bi anna al mauta la yusallu da haka sai kasance maganar da aka yi cewa matattu ba sa sallah to wannan magana ba haka take ba abin da yake kawai shine cewa suna yin sallan saboda waɗannan dalilan da aka hu wa tarajjaha anna al murad bi hadith ibn umar kuma yake dai tarjihin cewa abin da ake nufi da hadithin ibn umar anna al maqbarata cewa ainihin makabarta laysat mawdi'an li salah ba wuri ne na ainihin sallah ba malai yake cewa wallahu a'lam lokaci yayi to shi ke na kuma ba mu da wani wuri na kusa mai ƙarfi inda za mu tsaya yana ganin sai mu tsaya a nan din don mu za a tashi sai a tashi ga farkon shahi na 214 وقد دل الحديث وما ذكر وما ذكر معه. وعليكم السلام. Daga su da yawa damu da magunguna, amma saboda matsalarmu kidan ya riga ya ja ragaban mu, sai kasance ba mu amfana da irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Daga wannan shi yasa bokaye kuma suka samu dama su ke cin kaso su yi da suka ga dama. Ga abin da za ka yi cikin sauki, baka biya komai ba, ka yi shi mai amfani kamar ina ba mai. Saboda haka ya kamata ƴan uwa idan dama ba mu taba cin karo da bayani irin haka ba, to ya kamata mu maida hankali. Allah akallan dimi. In ma kana jin ciwon ka karantin, to kana da yanzu azamu musulmi na gaske sosai sosai, wanda a cikin wayarsa dai ba dai ainihin akallan wani kari wanda yake ya karanta Qur'ani gaba ɗaya a cikin wayarsa. Ka ga in to za a samu haka an samu matsala. Ka ga an tabbatar da cewa insha Allahu dai duk wayoyinmu suna tare da waɗannan karance-karance, suna da ainihin waɗannan ƙura, akallan ko ɗaya kake da shi. Da ka zo ka danna sai kila ma haka ya bacci yana naina yi. Kaga ya kamata mu ta amfana da irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Don me? Saboda amfanin kawunanmu. In ba mu yi ba, to dole za mu je wurin bokaye. Allah maɗaukakin sarki ya kare. Abin da muka faɗa daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan sa su kuma Allah ya yi mana marasa lafiya su kuma Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara masu lafiya. Ɗan uwa da ta zama gidan da suke Allah ya tsarki wa lafiya su rahama, Allah ya sa a jannan da kuma musulmi kuma Allah ya tsarki ta ƙarshen mu. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka zo da mu lafiya a wannan sassan, ka ba mu shawarwari na ƙwarai. Ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi a ibada a gare ka. Ya Allah muna roƙonka annan zaɓen da ake tunkara, ba mu da ƙarfi, ba mu da dubara. Ya Allah kai ne kake da dubara, kake da ƙarfi. Allah mun tuba, Allah ba mu da zaɓi. Allah ka zaɓo mana abin da yake mafi alheri. Ya Allah ka zaɓo mana abin da yake mafi alheri. Ya Allah ko a rayuwarmu muna tunuwa ne, Allah in ba shi ne mafi alheri ba, ya Allah ka canza mana zaɓo mana wanda kai a wani shi ne mafi alheri. Wannan abubuwa ne wanda yake yanzu ya kamata mu ta irin waɗannan addu'o'i. Matukan muka dage da irin waɗannan addu'o'i a kan haka, to Allah ko zai taimake mu, zai sa duk wanda zai kasance ainihin waɗanda za su kasance shugabanni a kanmu, to Allah ma zai taimake mu ya kasance an samu masu ɗan kwatantawa. Allah kuma ayyukanmu da mu'amalan da dabi'unmu kuma muka gyara, da Allah madaukakin sarki ya kawo mana mutane suke da shi. Allah ya taimake mu ya ba mu iko yin haka. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.